بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 20 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 12 ga watan July shekara ta 2009 wannan shine kasar na 88 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Sahihul Bukhari na al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a jiya mun ainihin wato shiga babu qiblati ahli al-Madina wa ahli al-Sham wal Mashriq babin da ke bayani akan yadda za a gane al-qiblar mutanen Madina da alƙiblar mutanen Sham da kuma mutanen da ke gabas mun ji cewa babban abin da ake la'akari da shi wajen gano alƙibla shine ka'idar da Allah madaukakin sarki yake cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram maqsudi duk daga inda kake ta ko ina ko ayaya ne zaka fuskanci idda ainihin wato masallaci mai alfarma yake wato nahiyar shi yasa yayi ta'abiri da shatara Allah ya taimaka hadisi na ƙarshe dake cikin wannan babi bai samu shigewa gaba ɗaya ba dan haka ainihin zamu tattauno shi inda mala yake cewa haddathana ishaq ibn nasr qala haddathana abdur razzaq akhbarana ibn jurayj an ata'in qala sami'tu ibn abbas qala لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت يا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشغى داكن كعبة دعا في نواحيه كلها سيدو بكو ونبنغري دقى تكين بنغرورين داكن يفسكن تيشي كما يأينهن الدعاء ولم يصلي أما بيصلى أتكين داكن بأوان نرانا حتى خرج منه حسيد يفتو دقى داكن falamma kharaja da ya fito din raka'a raka'atai ne sai ya raka'o'i guda biyu fi qiblil ka'aba a gaban ainihin ka'aba wa qala sai ya ce hadhihi alqibla nan alqibla ce abinda na fara mana bayanai a jiya wadanda kasar bai dauka ba shine wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadhihi alqibla ba yana nufin cewa nan wannan nahiyar da ya duba ita ce kawai alqibla ba a'a yana nufin nan ma alƙibla ce ko kuma ya zama yadda ya fuskanci ka'abar gaba ɗaya ya yi sallar to yana nufin hadhihi alƙibla nan ce alƙibla wato hadhihi alka'aba wannan gini na ka'aba to nan ce alƙibla ina fata an gane babu tawajjuhi nahwa alqiblati haythu kana babin da ke bayani akan fuskantar daidai da alqibla ma'ana abinda ake nufi da nahwa anan shine shatara da Allah ya ta'abiri ma'ana jihar alqibla idan misali yanzu kana nan Zaria sai ka ce in ka tashi sallah ka dubi inda Gombe take to gabas zaka duba kawai Gombe tana ina ne tana gabas ne da Zaria in ka ce dubi inda birnin Kebbi take sai ka dubi yamma ko kun fahimta ma'ana jihar kawai ba za ka iya cewa keke da keke za ka iya kallon saitin ka'aba daga garin ku ba don haka da Imam al-Bukhari ya zo fassara daidai ma'anar waccan kalmar da ta zo da Allah ya ta'abiri da shatara sai ya ce ai at-tawajjuh nahwa al-qibla fuskantar saiti wato jiha ta idda al-qibla take haythu kana duk idda mai sallah yake duk idda mai sallah yake kawai sai ya fuskanci jihar da ya sannan ce ainihin ka'aba take وقال ابو هريره صحابي ابو هريره الله مدوكين سركي قارا مشي يردا يچه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي يچه استقبل القبلة كفسكنت القبلة
wa kabbir, sannan ka ce Allahu akbar. Wannan hadisin zamu zo mu same shi a lamba ta 2897, shine hadisin al-musi salatuhu. Wani mutumin kauye ne ya shigo cikin masallaci, da yazo sai yayi sallah irin sallar mutanen kauye, yayi sallah tsatsagen kuciya babu natsuwa. Yazo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, manzon Allah ya amsa sallama shi, ya amsa gaisuwar shi, sai ya ce mishi salli fa innaka lam tusalli, kaje kai sallah, ba kai sallah ba tukuna. Yaje sake bubbuga wannan ainihin sallah, da ya bubbuga wannan sallah sai sake dawowa yayi sallama, annabi ya amshi sallama shi, ya ce mishi ka koma kai sallah domin ba kai sallah ba. Ya sake koma ya sake irin wannan sallar, ya sake dawowa ya gaisuwa, annabi ya karbi gaisuwar shi, ya ce je ka koma kai sallah domin ba kai sallah ba. Kenan wannan na fassara mana wannan sallah da mutanen kauye suke ba sunanta sallah ba, tana da wani suna daban wanda su kadai suka san sunanta, amma a wurin shari'ar musulunci ba sunanta sallah ba. Domin ga mutumin nan yayi sallah fa tsab da rakawinta, sai dai tsatsagen kuciya ce babu natsuwa a ciki, amma annabi yana ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli, koma kai sallah, ba kai sallah ba. Bai ce je kaka gyara sallarka ba, domin da an ce a gyara ma'ana ta farkon ta yi kenan, amma je kaka yi sallah, ba kai sallah ba. To da aka yi na uku shine yace na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya, ban iya wadda tafi wannan ba, dan haka ka karantar da ni. Shine da annabi ya zo karantar da shi, sai ya faɗa mishi wannan jumla wadda al-Imam al-Bukhari ya tsukuro mana ita kaɗan daga cikin hadisin Abu Huraira, amma da ishara akan za mu zo mu karanta wannan hadisi kamar yadda na gaya mana a lamba ta 2877 insha Allahu ta'ala. Mahalli shahid da ke ciki shine me, istaqbil al-qibla, ka fuskanci al-qibla, fa kabbir, sannan sai ka ce Allahu akbar. Qala haddathana Abdullah ibn Raja قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال براء بن عازب صحابين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله يقارى مسير دا شيد ما هيفينش قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم a lokacin da ainihin wato ya iso Madina, sai ya rinka fuskantar Baitul Maqdis. To ka fara fahimta, aka ce nahwa shine mahalli shahid na Bukhari da yace at-tawajjuhi nahwa, ma'ana ina ne jihar da al-qibla take. Sadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake Makka, idan sallah ta kama shi yana fuskantar Ka'aba ne, amma da ya dawo Madina sai dokar ta koma da shi cewa ya fuskanci Baitul Maqdis, ita ce alqiblar asali ta annabawa gaba ɗayansu. To da ya zo Madina din sai ya rinka fuskantar daidai da yanayi ko tsarin inda ainihin wato Baitul Maqdis take, nan yake kallo yana sallah sallallahu alaihi wasallama. Sai da ya wata 16 ko wata 17 yana ainihin yin wannan sallah. وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه يو amma shi manzon Allah ya fi so a fuskantar da shi, a dawo da shi ya ci gaba da fuskantar Ka'aba, wanda ita ce ainihin shi kuma alqibla shi ta asali. Fa anzala Allah, to wannan so da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba so ne na son zuciya ba, so ne na ya koma asalin inda yake. To amma abinda zaka ce me yasa Allah ya juyar da shi yake fuskantar Baitul Maqdis dawowar shi Madina? Wallahu a'lam. Malamai suka ce ana ganin kasantuwar Madina daba ce ta manya-manyan malamai daga cikin Yahudawa da Kiristoci, wadda kuma wannan wuri wannan ya zama sabon wurin zama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To domin zamantakewa da diplomasiya ta tafi tare, a samu mataki da shimfiɗa yanayi na fahimtar juna, sai annabi bai duro garin da saba musu ba, sai ya duro garin da dacewa da inda suke fuskanta suna yin sallah. Su kuma da ike mutane ne ƴan son zuciya, sai suka ce mutumin ya fara dawo hanya, gashi nan ma yanzu alƙiblan mu yake kallo,
to sai suka maida wannan abu abu ya zama abin tsegumi har abin ya nemi tasiri ga larabawa waɗanda Ausu da Khazraj asalin ƴan Madina suna cewa to da kuka kibin mu kuka koma kuna bin wannan bakon to shi kuma gashi ya dawo yana bin mu kaga siyasa kenan wannan sai ya fara zame musu matsala a irin wannan hali sai Annabi sallallahu alaihi wasallama baya jin dadin abin da ke faruwa in ya ainihin kabbarta sallah yana fuskantar Baitul Maqdis amma sai ya daga fuskar shi ainihin yana kallon sama to wannan ainihin wato hali da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga shine ainihin adan mai riwayar hadisi Barau dan Azib yake cewa manzon Allah kuma ya kasance yana so a fuskantar da alqibla shi ta dawo idda take wato Ka'aba fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar qad nara taqalluba wajhika fis sama haqiqa mun ga juyawar idanuwanka ko juyawar fuskarka a sama fatawajjahna hawal ka'aba sai manzon Allah ya dawo ya fuskanci daidai da idda Ka'aba take in muka ce idda Ka'aba take wato muna nufin nahiyar da Ka'aba take Makka kenan wa qala as-sufaha'u minan nasi sai wawaye daga cikin mutane wa humul yahudu sune yahudawa na'am ana iya wawantar da wanda yake bin addinin musulunci sai dai a halin zaman tattaunawa da shi in ya fahimci in ka ce mishi wawa to abu zai rikice zama fitina amma ba haka ba gashi Allah madaukakin sarki mai ce sai yaqulu sufaha'u minan nasi wawaye daga cikin mutane za su ce anan Allah bai fito ya bayyana su waye wawayen karara ba amma annan sai ainihin hadisi ya bayyana yace wa humul yahudu sune yahudawa sai suka ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya karkatar da su me ya kawar da su daga alqiblar su da suke fuskanta ul to ka ba su ansa kace lillahi almashriqu walmaghribu gabas da yamma duk baki daya na Allah ne yahdi man yasha'u Allah na shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga ainihin hanya wadda take miƙaƙiya abinda wannan aya take ishara shine alqiblar baitul maqdis ta waye ta Allah ce alqiblar ka'aba ta waye ta Allah ce duk idda Allah madaukakin sarki ya aje fuskarka ka fuskanta a sallah ba bata bace shiriya ce a ƙarƙashin wannan fa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rajulun wani mutum wanda ya salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa wacce alqiblar a bisa sabuwar alqibla gari ya waye da aka zo za a yi salla ana sa rai za a fuskanci Baitul Maqdis sai Annabi ya ce wa mutane a ga idda za a fuskanta sai aka juya aka fuskanta wani mutum da ya bi wannan salla sai ainihin wato thumma kharaja ba'da ma salla sai ya fita daga masallacin bayan an gama salla fa marra ala qaumin min al ansari sai ya wuce wasu mutane daga cikin ansarawa fi salatil asri a salla ainihin la'asar wannan riwayar tana ishara zuwa ga cewa ba waccan da nake nuni zuwa gare ta ba domin akwai riwayar an yi sallar asuba wannan mutum ya fita ya je kuma ya samu wasu mutane su kuma suna cikin tasu sallar asuba din wannan kuma tana bayyana cewa sallar da aka yi ta la'asar ce ya idar da sallar ya fita sai ya je samu wasu mutane daga cikin ansarawa suna ainihin wato yin salla ta ainihin wato la'asar nahwa baitul maqdis suna ainihin fuskantar baitul maqdis fa qala sai shi ainihin wato wannan mutum sai ya ce wa huwa yashhadu annahu sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yace ya sheda yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wa annahu tawajjaha nahwa al-ka'aba kuma annabi ya fuskanci daidai da ka'aba ne fataharrafa al-qaumu sai waɗannan mutane baki ɗayan su sai suka juya hatta tawajjahu nahwa al-ka'aba har sai da suka juyo suka fuskanci daidai da ka'aba jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan kissa ita ce ta faru ga masallacin da ake cewa Masjidul Qiblataini akwai kissa da zamu zo mu karanta ta a ƙarshen wannan babin ita kuma ta faru ne a masallacin Quba Masjidul Qiblataini da mutane suke cewa shine in ka bar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka taho zaka tafi Jami'al Islamiyya
yana nan ainihin in zaka tafi ne yana can tsallaken titi daga hagunka, idan kuma ka dawo gashi nan ainihin wato daga bangaren da in ka dawo daga Jami'ar Islamiyya zaka tawo kenan cikin gari, gashi nan daga bangaren ka ainihin na dama. Wannan shine mutane suke kira Masjidul Qiblatayn, amma shirme ne, babu wani masallaci bi ainihi Masjidul Qiblatayn, domin in ba haka ba shi kanshi masallacin manzo Allah ya zama me, shi ma Masjidul Qiblatayn ne. Dukkan masallatan Madina wannan hukuncin, in dai shi zai sa a kira masallaci Masjidul Qiblatayn, to duk masallatan Madina ma sun zama Masjidul Qiblatayn. Don ma'anar Masjidul Qiblatayn, masallacin da aka yi sallah aka fuskanci Baitul Maqdisi, sannan kuma aka dawo aka yi sallah ake fuskantar Ka'aba. Kaga ya faru ga masallacin Annabi, shi ma ya zama Masjidul Qiblatayn kenan. Sannan kuma ga wannan asalin wannan masallacin, sunan shi ko sunan anguwar, anguwar Banu Salama, anguwar Banu Salama, anguwar su Mu'adhu ibn Jabal, wanda aka ce zai zo yayi sallah magriba tare da su, sai tsallako sai taho cikin gari, domin a baya wannan wuri ya kasance bayan garin Madina ne. Ina fata an gane, kamar yadda zaka kwatanta wurin shi ne kamar ka ce mutumin da ke Tudun Wada da mutumin da ke Dakaci ko mutumin da ke Dambo, kaga ko a keke za a je, kamar bayan gari ne. To wannan ainihin asalin anguwar ita ce anguwar Banu Salama, diyaru Bani Salama tahara naqiyatun, mawaki yake faɗi, ma'ana anguwar Banu Salama ce. Wannan masallacin shi ne mutane suke cewa Masjidul Qiblatayn, kaga an ɗibi alhazai an je an kai su, su je su yi sallah su fuskanci alƙibla, alƙibla ta gaske, sannan kuma kaga suna sallah suna kallon wani wurin daban. Wannan duk jahilci ne, ba addini ba ne. To abin da ya fi ba mu mamaki shi ne, akwai wata shekara da muka tara wasu direbobi, muna ce wa su direbobin, me yasa ba za ku ji tsoron Allah ku daina cin kuɗin mutane bil batili ba? Suka ce sun san cewa ba daidai ba ne, amma kuma ya ka iya da su, duk yadda ka gaya musu ba za su yadda ba, in sun tsallake ka ma sai su tafi wurin wani. Su tsallake ka ɗin su tafi wurin wani, tunda kai ka san inda za ka kai su, za a ce ziyara, za a ce menene Allah masajidus saba'a, masallatai guda bakwai, babu wasu masallatai guda bakwai ƙarya ne da ake ziyararsu. Masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunna ne a ziyarce shi. Sannan sai masallacin Quba, amma masallacin Bila babban bawa, masallacin Aisha, masallacin wane, masallacin wane, babu inda aka ce a cikin shari'ar musulunci. Kamar Kaduna ne a ce masallacin Sultan Bello, ma'ana Sultan Bello ne ya gina shi? Ba Sultan Bello ne ya gina shi ba, masallaci ne za a gina kawai, sai a ce Masjidu Usman ibn Affan, jahilai sai su ɗauka ga masallacin Sayyidina Usman, la ilaha illallah, bari in shiga nima in yi sallah, da garin mun na ce na yi sallah a masallacin Sayyidina Usman. Waɗannan na daga cikin abubuwan da lallai ne sai an ba da muhimmanci game da karantarwa da nusarwa da nunawa alhazai. In ba haka ba, wallahi al'azim, sai ka je ka ga mafi yawancin inda alhazai ke kashe kuɗin su da nufin za su je ziyara, za su je ibada, za su je kaza, babu inda aka shar'anta a cikin addinin musulunci. Za a kai mutum wai kogon Hira, wai ce ka je kogon Hira, me ya hada ka da kogon Hira? Ba ka da alaka da kogon Hira? Wai za a kai mutum gidan da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waye gaya maka ina, waye san gidan da aka haifi manzon Allah? Sai a je a kai mutum wani kango da ya rushe, har sai kaga saboda ƙaryar tsiyana ce kaga inda Amina ta durƙusa na ata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu kai, inna lillahi wa inna ilaihi. Duk ƙarya ce ai taɓata wa mutane addini, kuma matsalar da take faruwa, kuna nan kuna wa'azi kuna wayan musu da kai, wani sheɗani yana nan a cikin alhazan ya lullube kanshi da bargo, yana cewa ƙarya ne, ku bar shi gama surutan shi, za mu je, ba sa ƙaunar manzon Allah, mun san su. Allah kiyaye. To jama'ar musulmi dai kun ji, wannan hadisi na daga cikin karantarwar da yake mana jama'a, shine shari'a ta Allah ce, kuma abinda Allah ya shar'anta kawai shi yake zama addini, ko na ɗaya kenan. Na biyu, faruwar wannan hadisi mun karanto shi a baya, a can baya in ba ku manta ba, lamba ta 40 daidai,
wasu daga cikin sahabbai sai suka rinka cewa to yanzu ina matsayin waɗanda suka yi waɗannan watanni 17 ana sallah da su, gashi Allah ya ɗauki ransu, gashi an canza alƙibla, yanzu ina matsayin sallolinsu da suka mutu suna yi. Shine Allah ya saukar da wama kana Allahu li yudhi'a imanakum, Allah ba zai wulakanta sallar ku ba, domin menene ya kai ku ga yin wannan sallah kuna fuskantar Baitul Maqdisi, imani da Allah, to Allah ba zai wulakanta wannan imanin naku ba. Abinda wannan ke nufi jama'a, idan Allah ya ce ayi kaza in kai sai ka mutu, sai aka zo aka shafe wannan ibada, to kai ba dan wuta bane, kai mumini ne. Dan haka dukkan wani Kirista ko ba Yahude da ya bi addinin Annabi Musa ko addinin Annabi Isa sai ya mutu a kai kafin zuwan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, abinda ake sa rai shi mabiyin Annabi Isa ne, mabiyin Annabi Musa ne, da gwargwadon tsarkin zuciya da gwargwadon kuma gyaruwar ainihin addinin da ya bi. Koda daga baya an dawo an kashe wannan addinin, amma shi ya bi dokar Allah ne a lokacin. Sannan wannan hadisi har wa yau abinda yake nuna mana Allah madaukakin sarki a sama yake. Domin in Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi sallah a wannan lokaci yana fuskantar Baitul Maqdisi, amma fuskar shi kuma tana fuskantar ina, tana fuskantar sama, sai Allah madaukakin sarki ya sauka mishi da qad nara taqalluba wajhika fis sama'i, dan haka Allah a sama yake. Wannan ita ce ainihin aqidar musulmi baki dayan su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال الإمام البخاري حدثنا مسلم وكما بخاري سيئي حلنشي halin shi shine sai ya ibhami wannan muslim din, muslim ibn al-hajjaj al-majrin shi sai ya zama kenan riwayatul mudabbaj, ko kuwa muslim ibn ibrahim malamin imam al-bukhari, ma'ana imam al-bukhari yana da malami mai suna muslim, yana da kuma al-majri mai suna muslim, malamin nashi sunan shi muslim dan ibrahim shine wannan, akwai kuma almajirin shi mai suna muslim dan hajjaj shine mai sahihu muslim. Shi muslim yace haddathana hishamun, shi ko yace haddathana yahya ibn abi kathirin, shi ko yace an muhammad ibn abdurrahman an jabirin, daga jabiru yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yusalli ala rahilatihi haythu tawajjahat. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah akan abar hawashi, wato taguwar shi ko jakin shi ko alfadarin shi. Manzon Allah yana da taguwa sunanta Qaswa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jaki sunan shi Ufair, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ma'ana abeban hawan shi, yana cikin sunnar shi yana sa musu suna, dan haka baka yi laifi ba kai ma an ka sawa jakinka suna ko motarka ko babur dinka, baka yi laifi ba ma in ka yi mishi takwara da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ma'ana ka samu motarka ko babur ɗinka ka sa mishi Ufair ko ka sa mata Qaswa ko makamantan haka, babu laifi insha Allahu ta'ala. Ina fata an gane. To idan sallah ta kama shi yana kan abin hawashi, yakan yi ainihin sallah akan wannan abin hawashi, sai ya ci gaba da sallah duk inda ta fuskanta da shi ba tare da ya tsaya, yana ainihin wato ita jakar tana fuskantar gabas, shi kuma yana karkacewa yana komawa kudu ba, a'a innama dai kadai abinda yake a sunna, sadda yazo zai yi sallah sai ya tsaye da ita sai ta fuskanci alqibla sai ya kabbarta, in ya kabbarta sai ya ci gaba da tafiya, to duk inda ta kalla sai ya ci gaba da sallah, amma nafila. Ina fata an gane. Fa idza arada al-farida, idan ya nufi zai yi farilla fa, nazala sai ya sauka, fastaqbala al-qiblata sai ya fuskanci al-qibla sai ya ci gaba da sallar a ƙasa. Sallar farilla ita ba a yin ta ainihin akan abin hawa, sai a halin tsoron kurewar lokaci ko kuma wata larura, kamar salatu talibi wal matlub, suna binka ne akan babur, in ka tsaya za su kama ka, ga lokacin sallah yayi kuma baka san idda gudu zai kare ba, me yawa idda gudun zai kare ya zama ya kare lokacin sallar ya fita, to yanzu kai ka zama al-matlub, ya halatta kai sallar farilla a halin kan abin hawa. Haka kuma kai kake bi zaka kama wani, idan ka tsaya yin sallah ta hanyar sauka shi wannan zai tsere maka, to ya zaka yi kenan, sai kai sallah akan wannan ainihin abin hawa naka sallar farilla din. Wannan ita ce suke kira salatu talibi wal matlubi, sallar wanda ike nema da kuma wanda ake nema. Malamai suka ce koda farilla ce ta halatta, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Duk abin da ake kokarin a tabbata mana a wannan babin shine me, fuskantar alqibla daga duk inda mutum yake ko. A wancan hadisin kun ga aka ce hatta tawajjahu nahwal ka'aba ko, nan kuma sai aka ce nazala fastaqbala alqibla, fuskanta alqibla wajibi ne jama'a. Qala haddathana Usmanu qala haddathana Jarirun an Mansurin an Ibrahima an Alqama qala qala Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yarda yace صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا صلى قال إبراهيم سي إبراهيم وانديك الماجرين الماجرين ابن مسعود واتو الماجرين القما سيكي زاد أو نقص دا النبي وانن صلى سيكالي كوكما أيني واتو سيرجي فلما سلم قيل له دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إدد صلى sai aka ce da shi ya rasulullahi ya manzan Allah ahadasa fi salati shay'un wani abu ya faru ainihin a cikin sallah ne, kala sai ya ce wa ma zaka me ya faru, kalu sallaita kaza wa kaza, sai suka ce ai sallar kaza da kaza ka yi ta. Abin da ya faru hadisin zuliyadaini ne wato kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar hadisin, a wani wuri aka ce sallar azhar ce, a wani wuri aka ce sallar la'asar ce, wallahu alam malamai sun fi karkata akan cewa sallar la'asar ce. Yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi sallar sai ya raka'a biyar madadin raka'a hudu, da aka idar da sallah sai aka ce mishi ya manzan Allah wani abu ya faru a sallah ne, sai ya ce menene, sai suka ce ai sallar raka'a biyar kai na haka haka raka'a biyu ko raka'a biyu shikenan, da suka ce mishi yayi sallah raka'a kaza kaza wato raka'a biyu, fasana rijlaihi sai ya lankwashe ainihin kafafuwan shi, wastaqbala alqiblata sai ya fuskanci alqibla, mahallin shahid kenan. Ma'ana koda ciko sallah zaka yi ko kuma sujuda zaka yi ta ba'di ko makamantan haka sai ka fuskanci alqibla, wa sajada sajadataini yayi ainihin wato sajadodi guda biyu, summa sallama sannan sai sallama. Wato haka wannan hadisin gaskiyar lamari abin da ya faru shi ne hadisin da nake ishara raka'a biyar ce, shi yasa kuka ji nayi tsayi nayi shiru jama'a, ina fata an gane. Sai zama ba riwayar hadisin zuliyadaini bace kenan, riwayar hadisin zuliyadaini ita raka'a biyu ce yayi wato ya rage, wannan kuwa raka'a biyar ce haka ainihin wato zamu zo mu sake karanta riwayoyin da zan yi mana ishara anan. Raka'a ainihin wato biyar ce yayi, da yayin wannan raka'a biyar sai aka ce mishi kai sallah kaza da kaza wato raka'a biyar kai, shine sai lankwashe kafar shi sai fuskanci alqibla yayi sujuda guda biyu, summa sallama sai ya sallama, falamma aqbala alaina bi wajhihi yayin da ya fuskanto mu da fuskar shi wato ya kalle mu, kala sai ya ce innahu law hadatha fi salati shay'un la ko nabba'atukum bihi, da a ce wani abu ya faru a sallah a ce na sani ai da na sanar da ku, ma'ana inde ko ga haka ta faru sai ku fadakar da ni, ai in na san wani abu ya faru zan fadakar, amma tunda kuka ji ban fadakar ba ya nuna ban sani ba kenan. Walakin sai ya ce sai dai kuma innama ana basharun mislukum, ni mutun ne irin ku. Anan dilalatul iqtirani ta kawo kalmar bashariya ita ce take bayyana irin mumasalar, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ana basharun mislukum, to wannan mumasalar ba mumasala ta daraja ba, mumasala ta khilqa, shi mutun ne mu mutun ne, to abin da ke yiwuwa ga mutun na bacci da yunwa da mantuwa da cin abinci da gajiya yana samun shi, abin da yake nufi da
mutuntaka kenan. Wannan shine zai koma ya sake fassara ayoyin da suke bayyana haka a cikin Alkur'ani, qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, innama inda bambancin ya faru ni an yi min wahayi. Idan kuka fahimci wannan da kyau, sai ku gane bambancin da kuma kafirai suke cewa a basharun yahdunana, su kuma anan suna faɗi ne da nufin izgilanci da zagi, cewa mutum ɗin. To da aka samu rashin fahimta a Najeriya da kuma son zuciya da suka shigo, in mu ahli sunna muka ce manzon Allah mutum ne, sai ƴan ɗariƙu sai su ce ka ce manzon Allah mutum ne? To kuma in ka koma ka karanta al-Muhalla, sai Ibn Hazm ya ce in ka ce manzo Allah ba mutum bane ka zama kafiri. To sai kaga kanka ya buga. Me yasa san zuciya ta shigo cikin matsalan ne? Mu da ke cewa manzon Allah mutum ne, muna fadin khilqar shi ne, ma'ana halittar shi, ba mala'ika bane sallallahu alaihi wa alihi sallama, ba aljani bane sallallahu alaihi wa alihi sallama. Wanne irin jinsi ya fada daga cikin jinsin halittun Allah? Shi mutum ne. Su kuma kafirai da suke cewa a basharun yahdunana, mutum din zai shiryar da mu, su kuma suna faɗi ne da nufin me? Da nufin izgilanci da wulakanci da reni. To ai mu ba da wannan manufan muke faɗi ba, su kuma da waccan manufan suke faɗi. To Ibn Hazmin kuma da yace in ka ce manzon Allah ba mutum bane ka kafirta fa, shi kuma yana maka ishara zuwa ga waccan aya ne, tunda Allah ya ce mutum ne. In ka ce ba mutum ba, to da wa kake? Da Allah, ka ce Allah bai iya ba kenan, bai san annabin shi ba. Dan haka hakikanin al'amari wajibi ne, kamar yadda muka tattauna mas'alan nan a jiya, cewa daga cikin abin da ke jawa Najeriya matsala ita ce san zuciya. Dukkan malami in ya ji wani ya ce manzon Allah ai mutum ne, shi ya san sanda ake wannan magana ana faɗin manzon Allah ne game da yadda halittar shi take. Amma in ya ki Allah, sai ya zo ya ce to ai kafirai ne ke cewa manzon Allah mutum. To gobe kuma in ya zo yana tafsirin wannan aya da take cewa qul innama ana basharun mislukum, sai ya yi yaya kenan? Domin Qur'ani ne ya ce qul innama ana basharun mislukum, Qur'ani ne sake cewa a basharun yahdunana, ashe kalmar can an faɗe ta ne da nufin bayyana halittar shi, nan kuma an faɗe ta ne da nufin reni. Wanda duk ya faɗi da nufin bayyana halittar shi ya yi daidai, wanda ya faɗi da nufin reni fa ya wulakanta. Iyakacin bayani kenan. Don haka a nan gashi da kanshi yake cewa innama ana basharun mislukum, ni mutum ne irin ku, ma'ana na wanne to ai shi ne san zuciyar, an sake dawowa kan ta kenan. Ma ana basharun mislukum ba ma ce ta nafi ba. Allah ya kiyaye. Ina fata an gane. Dan haka mumasala da yake faɗi a nan, mumasala ainihin khilqiyya, ta ainihin wato halitta, sannan kuma da me? Da mumasala at-tabi'iyya, ma'ana tabi'a, duk abin da yake na tabi'ar annabi tabi'ar mutum annabi sallallahu alaihi wa sallam ne. Yanzu misali a can a Qur'ani da Allah madaukakin sarki ke cewa inna masala Isa inda Allahi kamasali Adam, sai ce khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yanzu wannan ayar tana nufin yadda Allah ya halicci annabi Adam da turbaya, yace mishi kun, ya kasance. Haka Allah ya halicci annabi Isa, ba abin da take nufi ba kenan. Abin da take nufi kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam da kudrar shi ta wata hanya, haka kuma Allah da kanshi ya halicci annabi Isa da kudrar shi ta wata hanyar daban, amma ba da ne gare shi ba. Ashe anan mu masala abin da ake nufi dukkan su halittun Allah ne, sai dai Allah ya yi kowanne ta yadda ya ga damar yayi shi. Yanzu misali siffa halitta Adamu daban, siffa halitta Hawwa'u daban, siffa halitta Isa daban, sannan mu kuma ƴaƴan annabi Adam siffa halittar mu sai ta zo ta wani yanayi daban. Dan haka ka ɗauki wannan yanayin, annabi Adam ƙasa ce aka kwaba aka ainihin gina shi, sannan aka maida shi tsoka da kashi da bargo da ruwa da menene aka hura mishi rai, ba haihuwar shi aka yi ba. Dan haka a cikin hadisin Bukhari yace inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, Adamu an halicce shi ne a bisa surar shi, wato yadda aka gan shi da tsawo da kauri haka aka kera shi, ba girma yayi ba. Idan aka dawo Hawwa'u ita kuma fa kashin annabi Adam aka zara sai aka halitta ta, kaga nan kuma halittar ta canza salo. ƴaƴan Adamu kuma fa sai aka koma ana halittar su da ruwan maniyi, shi kuma annabi Isa fa ba da ruwan maniyin wani namiji aka halicce shi ba, da kudura Allah ce, Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika Jibril ya yi busa a cikin wuyan rigar mahaifiyar annabi Isa, shikenan sai ciki ya tashi, ba ruwan maniyi ne ya zuba a cikin mahaifar ba. To yanzu mumasalar da ke cikin waɗannan halittu guda hudu gaba ɗaya ita ce me? Allah ne ya yi su, amma hanyar da ya yi fa mabambanta ne. Ina fata an gane. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutun ne kamar yadda mutane suke, martabar shi da darajar shi ta bambance shi, kuma ta isa ta bambance shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai ya ƙara bayyanawa da kanshi yace ansa kamatan sauna, ina yin mantuwa kamar yadda kuke ainihin yin mantuwa, fa idza nasitu, dan haka duk sanda ne mantuwa, fa zakkiruni, sai ku tuna mini. Akwai wani mataccen hadisi a cikin Muwatta ta Imam Malik, Imam Malik ya ruwaito shi ba tare da isnadi ba, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inni la ansa illa li usharra'a, ni ba na yin mantuwa sai dan a kafa wata shari'a, wato duk sanda ne mantuwa to wata shari'a ce za a kafa. Wannan hadisi matacce ne sanadan wa matnan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce waye fa idza ansa kama tan sauna, ina yin mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, fa idza nasitu fa zakkiruni, dan haka duk sanda ne mantuwa sai ku tunasashe ni sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa idza shakka ahadukum fi salatihi, idan ɗayan ku shakka ta kama shi a cikin sallah, falyataharra, sai ya kirtaci ko ya kintaci ko ya kirdado ko ya kwatanta ko ya yi kokarin tuno abin da yake daidai, sai ya ainihin yi wannan abin. Ina fatan an gane. Falyataharra sawaba, sai ya ainihin wato kintaci abin da yake daidai, falyutimma alaihi, sai ya yi gini akan wannan abin da ya ga shine daidai. A nan barin tsaya in yi bayani abubuwan da ke samun ɗan adam a cikin sallah yake rudewa nau'i biyu ne, akwai shakka akwai zato, ya kamata ku bambance. Shakka ita ce rudewa wadda baka karkata zuwa ga ko ɗaya daga cikin ɓangarori ba, shine shin raka'a biyu ce ko raka'a uku ce, kana ta digirgire ka kasa karkata ko ta yaya, to shakka kenan anan. Akwai kuma zato, zato shine kana tunanin raka'a biyu ce, kana kuma tunanin raka'a uku ce, amma ka fi tunanin raka'a biyu ce, to shi ake kira zato, shine ka dan karkata zuwa ga wani, ko da ike can ma kana dan ganin kamar daidai ne amma ka fi karfi ganin. To a ka'idar farko ita ce sai ka dubi menene abinda ya faru gare ka, biyu ko uku sai ka kasa me, sai ka kasa karkata ko ɗaya ko, to shine sai kai gini akan akal menene mafi karanci, biyu to sai ka ce yanzu sallar raka'a biyu ce, sai ka tashi ka ci ko ta uku da ta hudu, sai ka yi sujuda ba'adi. Idan kuwa zato ne shine ka dan fi karkata ga cewa uku ce misali, amma kuma kana ganin kamar biyu ne amma ka fi karkata ga uku ko, to shine anan falyabni ala mastayqana, sai mutum ya karkata zuwa ga abin da ya fi samun yaqini akai. Annan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa idza shakka ahadukum fi salatihi, idan shakka ta shigo wa ɗayanku a cikin sallar shi, falyataharra sawab, yayi kokarin gano abin da yake daidai, in ya gano abin da yake daidai falyutimma alaihi, sai yayi ciko akan abin da ya gano shine daidai. To idan kuma bai gano ba fa, tunda shakka ta faru, sai yayi gini alal aqal. Wato wannan magana ta ina faɗin ta ne saboda a ƙasar nan tamu ana cewa mutane ne duk sanda ka samu ruɗani a sallah kai gini akan aqalla, a'a, wannan maganar hadisai biyu ne suka zo akanta. Ɗaya ya ce a yi gini akan aƙalla, ɗaya ya yi gini akan, ya ce a yi gini akan abin da aka fi sakankancewa. Shine ne ƙoƙarin haɗa mana hadisan guda biyu. Idan ka fi karkata zuwa ga kaza, to karkata zuwa ga kaza ɗin ka cika abin da ya rage, sannan sai ka ƙarasa, ka yi sallama sai ka yi ba'adi. Idan kuma ka fi karkata, ay, ka kasa karkata ga ko'ina, ka shiga ruɗani kenan, to sai ka yi gini alal aqal. Ina fatan an gane. Thumma liyusallim, sannan manzo Allah yake sai ya sallama. Thumma yasjud sajadataini, sannan sai ya yi sujuda, sujudodi guda biyu. Wannan hadisin tabbas raka'a biyar ce aka yi, saboda akwai riwayoyin da zamu zo mu samu, mun kuma ainihin zamu zo mu samu a lamba ta 396 da lamba ta 1168 da lamba ta 6294 da lamba ta 6822. Wannan riwayar ta tabbata cewa raka'a biyar ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi, ba hadisin ainihin Zulaidaini ne wanda ne kuskuren cewa shine hadisin Zulaidaini. To menene wannan hadisin yake so ya fa'idantar da mu a ƙarƙashin wannan babin? Shine wastaqbal alqiblata. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci alqibla. Haka abin yake. Babu ma jaa fil qibla, babin da ke bayanai akan nassoshin da suka zo game da alqibla. Wa man la yara al'adata ala man saha, da kuma malaman da ke ganin babu sake sallah ga wanda ya kuskure, ya yi rabkwannuwa, ya fuskanci wata nahiya ya yi sallah. Ka zo za ka yi sallah, misali kun san kakan isa gari da daddare, ga gajiya, kana isa kawai aka ce ga gado sai kai kwanciyarka. Gariya asuba ta yi, ka tashi yin sallah, sallah ta kama ka a ɗakin, ka rasa ina za ka fuskanta ka yi sallah, ba wanda za ka tambaya ya za ka yi, sai ka yi sallah inda ka ji zuciyarka ta natsu. Kana cikin sallah sai wanda ya sauke ka sai ya zo, sai ya ce ai nan da ka fuskanta din nan ba daidai bane, sai ka dube shi a inda yake, sai ya nuna maka ina ne daidai. Idan ta kama sai ka yi magana a lokacin babu komai, in ka ce mai to ina ne daidai din, in ya ce maka nan ne, sai ka juyo sai ka fuskanci nan din ka yi. Wannan sallar babu qabli, babu ba'di a kanta. Ita ce magana da malaman fiqh suke cewa zancen da aka yi a sallah domin gyaran sallah duk yana daga cikin sallah, babu komai akan shi, bai bata sallah ba. Ina fata an gane. To haka ka riga ka yi sallar, sai aka waye gari inda ka fuskanta kai sallah ba nan ce alqibla ba, ka yi kuskure, ba za ka sake sallar ba, ko da akwai sauran lokaci, sabanin yadda fuqaha suka ce ainihin wato yu'idu fil waqti, a'a wala yu'idu hatta fi al waqti. To shi ne yake cewa babu ma jaa fil qibla, babin da ke bayanai akan abubuwan da suka zo nassoshi game da alqibla. Wa man la yara al'adata ala man saha, da kuma wanda ke wanda baya ganin sake sallah ga wanda ya kuskure, fa salla ila ghairil qibla, har ya fuskanci wata fuska wadda ba alqibla ba. To menene dalilin Bukhari akan haka? Sai yace wa qad sallama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah, fi raka'atayi dhuhur, a rak'o'i biyu na sallah azhar. Wannan shine hadisin Zulaidaini. Wa aqbala 'ala an-nasi bi wajhihi, ya fuskanto mutane, thumma atamma ma baqiya, sannan ya cika abin da ya rage. To a ina ne hujja anan? Shine wa aqbala 'ala an-nasi bi wajhihi, da ya fuskanto mutane da fuskar shi, ba ya kau daga alqibla ba? San da ya kau daga alqiblan nan, ko kun san cewa a cikin sallah yake? A cikin sallah ne, domin shi a wurin shi ya idar da sallar, jama'a ko sun san bai idar ba, kenan har yanzu a cikin me ake? A cikin sallah ake. To amma wannan fuskantowa da ya da gangan ne, ya kau da kai daga alqibla, ba da gangan bane. Da nan za ka gane kuskuren ɗaya fatawar ta malaman fiqh da suka ce idan har ya kai ga idara, ya juya gaba ɗaya, ya juyawa alqibla baya, to sallah ta ɓaci, bata ɓaci ba. Domin anan ku duba, an ce wa aqbala 'ala an-nasi bi wajhihi, ya fuskanto mutane da fuskar shi, ina ma'ana haka ya juya wa alqibla baya. Amma kuma aka zo aka ce summa atamma, ma baqiya, ba a ce sun ma'ada salata ba, sai ya cika abin da ya rage. Ina fata an gani. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أميد عن أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية جماعة كنجوانا حديثي واند أينهم واتو إن كلوا ردك كو أنا رواية تيتا karami daga cikin sahabi daga babba daga cikin sahabi domin Umayd yace an Anas daga Anas qala Anas yace qala Umaru Umaru yace ko kun fahimta jama'a wato ku duba jama'a koda aji ya hada ka da wani in ka san ya fi ka ka yadda ya fi ka yanzu da Anas da Umar ajin su daya shine malamin su daya dan adam yake bi yake samun ilimi koda ka gan ku makaranta daya da mutum ko ajin ku daya da shi amma kai ka san akwai abin da ya sani wanda baka sani ba don kana da hikima sai ka je ya karantar da kai wannan abu in tafiya tayi tafiya sai ya zama kai kuma kana daga cikin waɗanda za su zarci sauran a cikin ajin anan sayyidina Anas ya ruwaici wannan hadisi daga Umar ku ji me yake cewa Umar yace wafaqtu rabbi fi salasin nayi dace da abinda Allah madaukakin sarki yake so a wurare guda uku ma'ana abubuwan da Allah ya so su ya saukar da ayoyi akan su nayi fatawa akan haka kuma fatawata ta dace ayoyi suka sauka wa kuntu ya rasulullahi yace domin na taba cewa ya manzon Allah law ittakhadhna min maqami ibrahim musalla da za mu maida maqami Ibrahim ya zama mana wurin sallah a rinka fuskantar maqami Ibrahim ana hadawa da Ka'aba ana sallah fa nazalat sai aya ta sauka wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ku maida maqami Ibrahim ya zama ainihin wurin sallah wa ayatul hijabi da kuma ainihin aya hijabi qultu ita ku cewa ne ya rasulullah ya manzon Allah law amarta nisa'aka an yahtajibna da a ce zaka umarci matanka da ainihin wato hijabi su rinka yin lullubi idan za su fita ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu shine gidanka kai ya zama gidan da kowa zai rinka shiga su rinka sa shamaki tsakanin su da jama'a duk wanda zai magana da su ya zama zai magana da su ne ta bayan wani shamaki fa innahu domin kuwa yukallimuhunna albarru walfajiru mutumin banza da aini wato mutumin kirki da na banza duk yana magana da su tunda yawo suke ko ina shiga suke su fita ko ina kowa na iya shiga ya fita ainihin wurin su fa nazalat ayatul hijabi sai ayar hijabi ta sauka ayar ainihin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna ina fata an gane Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada wa ainihin matan shi da ƴaƴan shi da mata da ƴaƴayen mu'minai akan cewa in sun tashi sanya lullubi su saki lullubin su tun daga sama har ƙasa wannan shi ita ce siffa ta mutunci gare su wajtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil ghairati alaihi sannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka hadu domin su matsa mishi akan wasu mas'aloli na bukatar rayuwa sai Umar ya ta'adirin wannan abu da kishi ma'ana suna kishin yadda rayuwa take a ce mu ne matan babban mutum amma kuma ga yadda rayuwar mu take ga yadda muke ai ya kamata a ce leshin da ke jikin mu duk garin nan babu mai irin shi domin mu ne matan mutumin da duk garin nan babu kamar shi ya kamata gidan mu kaza ya kamata kaza a cikin wata riwaya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamaye suka kewaye shi suna tattilawa suna ta lissafa abubuwan da suke so faƙuntu lahunna, sai na ce da su in ji Umar kenan. Umar sai ya shiga cikin gidan ya ce, asa rabbuhu in tallaka kunna, ai akwai tabbacin ubangijin shi da a ce shi annabi zai sake ku, to akwai tabbacin ubangijin shi an yubdilahu azwajan khairan min kunna, mataye waɗanda suka fi ku alkhairi. Haka ƙira'ar ayat take, khairan min kunna ne ko min hunna? Min kunna ne, yana magana da su ne kai tsaye. Kaga sayyidina Umar yana magana da su kai tsaye ko? Da Qur'ani ya tashi shi ma sai me? Sai magana da su kai tsaye. Shine an yubdilahu azwajan khairan min kunna, sai Allah ya sauya mishi mataye waɗanda suka fi ku. Fa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan ainihin wato aya ta sauka. To menene waɗannan maganganun suke nuna mana da alakar su a wannan wurin? Shine law ittakhazna min maqami ibrahima musalla, sai ka natsu zaka iya gano hujjar da take ciki. Dan ana magana ne akan me? Akan abin da ya zo game da alƙibla, ko kun fahimta? Abin da ya zo game da alƙibla, nan soshin da suka zo game da alƙibla, ma'ana kenan idan mutum ya zo yin sallah a Makka ko a Ka'aba, in ya fuskanci maqamin Ibrahim ya hada da Ka'aba, ya fuskanci me? Ya fuskanci alƙibla. Ba za a ce ai wani abu ya shiga tsakanin shi da alƙibla ba. Qala haddathana ibn abi maryama qala akhbarana yahya ibn ayyub قال حدثني حميد قال سمعت انسا بهذا امام البخاري قال كا wannan hanya ne don ya tokarawa waccan hanya, domin waccan hanya wanda ya san ilimin hadisi da kyau ya hangi wata yar matsala kirs a cikin ta, ita ce Hushaym. Hushaym yaya anana ku duba malamin Bukhari shine wa Amr ibn Aun ko, yace haddathana Hushaym, Hushaym kuma sai ya ce me? An Humaydin. To Humayd a afwan Hushaym mudallis ne. Mudallisi idan ya an ana, matsala ta faru. To Imamul Bukhari da yake ya kai ya komo, sai bai aje wannan isnadin a matsayin umda ba, bai gama kawo shi sai ya ce haddathana ibn abi maryama qala akhbarana yahya ibn ayyuba. Yahya dan ayyuba shine madadin Hushaym anan. Sai shi kuma ya ce haddasani Humaydun, don haka sai zama interpreted list. An gane shi kuma Humaydi anan yake cewa sami'tu anasan bihaza, na ji Anas ya faɗi wannan, don haka wannan isnadin ka ɗauke shi sai ka tokara wancan, sai zama isnadi sahihi dam, babu wata matsala game da shi. Qala haddasana Abdullah ibn Yusufa qala akhbarana Malikun a Malik ibn Anasin an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umara qala, Abdullahi dan Umar ya ce bainan nasu bi quba, wata rana mutane suna nan a quba fi salati subhi a sallar asuba, iz ja'ahum atin, sai wani mutum ya je musu, faqala sai ya ce, wato ina son ku gane wani abu, idan ka ji an yi riwaya an ce sai wani mutum ya zo, sai wani abin nan, wannan akan kira shi mubham, karka matsa wajen gano sunan, sai dai da yake malaman hadisi ba su bar komai ba, sun yi littattafai al-mubhamat, sai dai galibin matsalar da take faruwa a irin waɗannan littafan za su yi ƙoƙarin gano iz ja'ahum atin, sai wani mutum ya zo, wane ne wannan mutum, yaya sunan shi, to ƙarshe hanyar da za ta bayyana sunan shi sai ta zama bata tabbata ba, sai a waye gari kenan ƙarshe me? Bai tabbata an san sunan shi ba ko? To babu wata fa'ida ta gano sunan shi, inda da fa'ida da ka sani. Ina faɗin wannan ne saboda da dama in aka zo ana tafsiri wani wuri za ka ji Allah ya saka ya sunan abu, sai ka ga an matsa sai an gano sunan abu, da Allah ya ce faqul nadribuhu bi ba'dihha, sai muka ce ku dake shi bi ba'dihha, da wani sashi na saniyar abinda Allah ya faɗi kenan, kai ma an ka zo sai ka faɗa ka kauce. Sai su ce ai da harshe ne, wasu ce da bindi ne, wasu ce kashin haƙarƙari ne, duk wannan ba su da dalili. Waja a rajulun min aqsal madinati yas'a, wani mutum ya zo daga can cikin gari cikin gaggawa yana sanyewa annabi Musa nasiha, wane ne wannan mutumin, Allah bai bayyana shi ba, annabi bai bayyana shi, mun ka zo kai ma ka ce wani mutum, labari nawa kake zuwa ka faɗa mana ka ce wani mutum ya ce an yi ruwa a kwarin dan goma, sai mun gano sunan mutumin za mu yadda? Ko kun fahimta jama'a? To zangayi mafi girma da ake a cikin alqur'ani wajen tafsiri shine sunan ya zo karara sai ya ce ba sunan kenan ba kaman Nuhu, sai ka ji wai sun ce wai sunan Nuhu Abdul Ghaffar a gidan suwa, sunan Nuhu Abdul Ghaffar, wai annabi Nuhu sunan shi Abdul Ghaffar, a ina aka faɗi wannan? A qur'ani? A hadisi? A maganganu ne, rabu da su. Sunan shi Nuhu. Qur'ani yace wa idh qala Ibrahim li abihi azara, sai su ce a'a ba baban shi bane, baffan shi ne injuwa. Qur'ani yace baban shi, kai ka ce baffan shi. Waɗannan suna daga cikin dalilan da ke nuna mutanen da kaji suna tafsiri irin haka ba su koyi ilimin usulin tafsiri ba, domin malamai suna ƙarfafa jan kunne game da hadarin yin irin waɗannan abubuwa. Don wannan bai da bambanci a baka mabudi na ɗaki a ce ga mabudin da zaka je ka kwanta, wannan mabudin in ka je sai ka ki bude shi kai bako, sai ka aje shi, sai ka ɗauko mabudin ɗakin ka na garinku, kai ta kakarawa, kai ta kakarawa, in ya ki bude sai ka kwanta sai ka kwana a bakin kofa, ko lokaci ai mabudin bai bude bane. Galibin abin da mutane suke a cikin tafsirin azumi jama'a, akwai wauta a ciki gaskiya, da kuma rashin sanin muhimmancin alqur'ani, sannan da ɗibo ƙarin wasu ƙissoshi a rabe da asalin ƙissar da Allah maɗaukakin sarki ya yi gini a kanta, kamar ayoyin da nake muku bayani a jiya, watlu alaihim naba abnai adama iz qarraba qurbanan, ƴaƴan annabi adam ne qurbani ne suka yi, wannan yayi sadaka, wannan ma yayi sadaka, wannan sadaka Allah ya karbi ta ɗayan, bai karbi ta ɗayan ba, sai wannan ya ji haushi sai ya ce zai kashe shi. In suka zo sai su aje wannan labarin da dalilin kisan da Allah ya bayyana, sai su ce ai aure ne ake hadawa na ƴaƴan, sai ga wannan yace ina so, yace duk wannan ka rabu da wannan maganar ka zauna lafiya. Ashe kenan kun ga wani tsari da koyo na ji gidan rediyon Zamfara suna sanarwa, wannan tsarin ya kamata a yi. Hukuma ta ɗauki al'amarin tafsiri ta rike a hannunta, idan ta rike a hannunta sai a samu suwaye suka amsa suna na malaman tafsiri, sai zama su ne za su rinka yin daura ta tafsiri kafin watannin da aka mayar su ne watannin tafsiri din. Domin a musulunci ba sai azumi ake tafsiri ba kawai, sai dai abin ya fi shahara a ƙasashenmu cewa da watan azumi ake tafsiri. To shikenan, idan Rajab ko Sha'ban ko makamantan haka, sai a rinka cewa to jama'a duk wanda yake son yayi tafsiri ya zo, a tara mutane ai wata biyu wata uku ana karantar da su ilimin tafsiri, a kawo musu masadirut tafsir, su sanya ya al'amarin tafsiri yake, a wayar musu da kai, a nuna musu ilimomin ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa, duk a nuna mutane ba daidai bane, sai a zo ai jarabawa. In aka yi jarabawa, sai ainihin wanda ya dace da jarabawan nan sai a bashi certificate na yayi ainihin tafsiri. Wannan abun Malam Abubakar Gumi yana yin shi a Najeriya fiye da shekara 50 da ta wuce. Hallur Binji da ya rasu, abokin Malam Abubakar Gumi ne, shi ma yana yin wannan abun fiye da shekaru 40 ko 30 da suka wuce. Da gwamnatin jihar Zamfara ta zo, sai ta ci gaba da yin waɗannan abubuwan. Duk mutumin da ya zo da certificate ɗin Abubakar Gumi na shekara 50, sai a ce to wannan kai ka tsira, ka iya tintini. Ma'ana kai an maka jarabawa ka da daɗewa. Shikenan, sai a bashi sabon certificate na ƙarfin gwiwa. Wanda ya zo da certificate ɗin Hallur Binji, shi ma ya haye, sai ka ƙara mai certificate ɗin ƙarfin gwiwa. To wanda kuma babu certificate fa, to shi ne sai ya shiga cikin layi. To jihar Bauchi ma sun ɗauko irin wannan. Wannan zai haifar da regulatory system, zai haifar da tsari wanda zai zama ba kowa ne zai tafsiri ba sai wanda ya iya tafsiri. To sai dai abin da ake tsoro tattare da haka, idan gwamnatin ta azzalumai ce ko kuma sarakunan gargajiya ne, to za su je su ɗibo malaman bid'a ne ko kuma waɗanda su ma ba su iya tafsirin ba. Ko kun fahimta jama'a? To a ce kuma su ne za su yi wa waɗanda za su yi tafsiri jarabawa. to kaga matsala ta faru. Limami ne za a ganshi gaban sarkin gargajiya, shi kanshi limamin bai iya sallah ba, kuma sai a ce za a nada liman. Tunda za a nada liman, shi wannan limami da za a nada ya je yayi alwala a gaban wannan limamin sarkin gargajiya, shi kuma limamin bai iya alwala ba shi ma. To shi yasa akwai halaye da in aka zo Najeriya dole fatawa sai ta canza. Shi yasa fatawar Najeriya sai malaman Najeriya. Allah ya mana taimako. Bashi iz ja'ahum atin, sai wani ya zo musu, faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qad unzila alaihi laylata qur'an. Wannan mutum da ya zo sai ya ce ai a daren da ya gabata an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qur'ani, malamai suka ce. Kuji jama'a, wannan maganar tana nuna ta halatta wani juz'i na qur'ani, a kira shi al-qur'ani, domin ayoyin da ayar da aka saukar ita ce a baya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Wannan aya ce ta sauka, amma da mai bari labari ya tashi sai ya ce me an saukarwa da annabi al-qur'ani, a ƙarƙashin wannan da wanda ya wulakanta aya daya, da wanda ya wulakanta harafi daya, da wanda ya wulakanta al-qur'ani gaba daya, dukkan su hukuncin su daya. Haka kuma yadda ya halatta ka ce ka rantse da al-qur'ani gaba dayan shi, to kuma zaka iya cewa ka rantse da Yasin, zaka iya cewa ka rantse da Taha, domin waɗannan ayoyi ne ko harufa ne daga cikin ayoyi ko harufan al-qur'ani, hukuncin su ɗaya da hukuncin al-qur'ani gaba daya, darajar da al-qur'ani gaba daya yake dauka su ma suna dauka gaba daya ta wajen basu muƙami. A ƙarƙashin wannan ne yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad unzila alaihi laylata qur'anun, an saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a daren nan al-qur'ani. Me yake nufi da adaran nan kuma daren da ya gabata, don yanzu magana da yake gari ya waye. Wa kad umira, kuma an umarce shi an yastaqbil al-qibla, an umarce shi da ya fuskanci al-qibla mahalli sha'a ko al-ka'aba, an umarce shi da ya fuskanci ainihin ka'aba. Anan an umarce shi da ya fuskanci ka'aba, ina ma'anar shi ya fuskanci garin da ka'aba yake, domin wannan aya ta sauka a Madina ne, ba cewa ake sai ya kalli saitin Ka'aba ba, sai kalli nahiyar garin da take. Dan haka fastaqbiluha, jama'a kuma sai ku fuskance ta. Wa kanad wujuhuhum ila sham, da can fuskokin su suna kallon kasar Sham ne. Ina ne kasar Sham? Inda Baitul Maqdis take. Wato ita kasar Sham jama'a, a yadda take a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko kamar yadda ainihin kasar Sokoto take ne a lokacin Sardauna. Wato kasar Sham kasa ce mai fadi, kun ga duk su Filistin din nan Sham ce, Jordan Sham ce, duka Sham din inda take Sham ce, yanki da dama na kasar ainihin Italy da wani bangarori da dama na kasashen Oman duk yankin kasar Sham ne, Beirut kasar Sham ce, duka Sham ne waɗannan wuraren, Lebanon. Ko kun fahimta? Ina faɗin haka ne don kada wata rana kaga an bayyana wani wuri an ce Sham sai ka rude. Misali yanzu Kwantagora ƙasar Sokoto ce a yaushe a zamanin Sardauna, amma yanzu Kwantagora ina ce? Ƙasar Niger ce. Ko kun fahimci abin nake nufi? Ma'ana yanzu an rarrage faɗin ƙasar Sokoto, ko to haka yanzu an rarrage faɗin ƙasar Sham. Dan haka in ana magana zaka ga akwai hadisi waɗanda suke bayani akan falalar ƙasar Sham, to su Beirut da makamantan su duk sun tattaro wannan falalar gaba daya. Ina fata an gane. To shine aka ce wa kana wujuhuhum ila Sham, fuskokin su suna kallon ƙasar Sham ne. Fastadaru ila al-Ka'aba, sai suka juya zuwa ga Ka'aba. To kaga anan yanzu a dazu kafin a zo a gaya musu ina fuskar su take kallo, ƙasar Sham ko? Amma kaga hukunci ya canza, sai dai basu sani ba ko? To haka duk wanda yake sallah yake fuskantar wani wuri da ba al-qibla ba, a halin bai sani ba, ko kuma yayi rabkanuwa, to wannan babu komai, in sadda ya gano daidai din sai ya koma inda yake daidai ne. Fastadaru ila al-Ka'aba, sai suka juya sai suka fuskanci idda Ka'aba take. wannan hadisin kuma dalili ne akan cewa ana karɓar labari daga mutum ɗaya amintacce, domin wannan mutum amintacce guda ɗaya ne, yazo ya tsaya ya gaya musu ko da ya gaya musu kuma sai suka bi. To yanzu abin da zaka ce, ko kun san wannan juyawar sai ta haifar da tafiya? Sai ta haifar da tafiya, domin ina ne ƙasar Sham take? Sham tana ainihin hagu ne da Ka'aba, kenan ina suke kallo in ka fahimci wannan maganar da kyau? Daga Madina ina suke kallo? Arewa maso gabas. To shi kenan sauƙaƙa, aka ce suna kallon arewa, sai aka dawo aka ce su kalli kudu. Yawwa, abin da ma nake so ku gane kenan. Ma'ana yanzu a ce yamma muke sallah muke kallo mu da limaminmu, sai aka zo aka ce mana a'a, ga inda sai liman yayi wata doguwar tafiya ba randa bawul kawai ba, mu ne za mu juya kawai ko? Mu kuma mu ma za a yi na gaba ya koma baya, domin kun ga sahun ƙarshe za su waye gari su zama me? To shi liman fa sai yayi tafiya ko? To duk babu komai, domin duk gyaran sallah ne. Idan da sauran mata sai an yi tafiya ta gaskiya kenan. Idan da sauran mata, mata suna baya, za su komo ne gaba? A'a, gaba ɗaya sai su kwashe ina su ina, sai su koma can. Duk wannan aikin da suke a sallah suke. Maza kuma su. Qala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Shu'ba an al-Hakam an Ibrahim an Alqama an Abdullah qala salla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam adh-dhuhr khamsan. Kaga hadisin da nake fadi a dazu ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azhar raka'a biyar, fa qalu sai suka ce azida fi salati, ya manzon Allah an yi ƙari ne a sallah? Qala sai yace wa ma zaka, menene ya faru? Qalu sai suka ce sallaita khamsan, raka'a biyar kai, fa sana rijlaihi, sai ya lankwashe kafafuwan shi, wa sajada sajadataini, sai yayi sujuda ainihin guda biyu. Wannan sujuda ita ce sujudar me kenan? To in ka kira ta ba'adi, ai dama me za ta zama? In ka kira ta ba'adi, ba'adi ce. Amma abin da ake so ka gane shi ne, ko ma da ba'adi ba ce, yaya za a yi? An riga an yi sallama. An riga an yi sallama, asalin sallah, sannan aka gano cewa raka'a biyar aka yi, sai aka zo aka yi sujuda ta sahau, sai ka kira ta ba'adi. In ba a so jayayya ba, sai a ce ba a dice. In so jayayya kuma, sai a ce kai ka gane ba a dice, sai ka ce ai an yi sallama, sai a ce ai matsalan ma sai da aka yi sallama aka gano ta. Ku rike mana, wannan matsala ce da malaman fiqh za su taso da ita akan shin sujuda ba a dai ake yi ko qabli ake yi, ko ko kowace aka ga dama yi ake yi, ko ko za a dubi inda annabi ya qabli ne ayi qabli, inda annabi ya ba a dai ayi ba a dai. Shine kaga fuqaha'un malikiya suka hutashe ka, suka ce duk inda ƙari ya faru kai ba'adi, duk inda ragi ya faru kai ƙabli. Idan ƙabli ta kama ka, ka manta, ka sallame baka yi ta ba, suka ce in kai ba'adi ta yi, shi ne zaman lafiya. Saboda Hassan da Husaini ne suna wakiltar junansu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, muna ɗan son jama'a su ɗan saurara kaɗan, don Allah za mu saurara da karatu a nan ne insha Allahu ta'ala. Akwai kowa ya zauna inda yake. Akwai ɗaya daga cikinmu, Malam Shu'aibu, wanda kusan kowa ya san shi a anguwan nan. Allah ya taimake shi cikin rahma. Allah ya samu Jami'ar Islamiyya da ke Madina, yana karatu a kulliyatu da'awa wa usuluddin. To na so in ɗan yi amfani da wannan damar ne, har wa yau dai kamar yadda muke cewa zariya garinmu ce, ba inda muke kishi a duk duniya in banda Makka da Madina. Ko to sai kuma zariya. Ina fata an gane. Dan haka duk wani alheri muna fatan Allah ya tattaro shi ya kawo shi zariya, haka muke fata insha Allahu. Wato kullum ina da manufar da a ce masu kudinmu da masu mulkinmu za su taimaka. Ban so in faɗi wannan kalma ba, sai dai zan faɗe ta, ayi mini afuwa, mai yiwuwa za a ɗauke ta da wata ma'ana. A matsayin da Allah ya kai ni ya haɗa ni da wasu mutane waɗanda duk inda ake neman makaranta za su iya samun mana admission. To da ni zan iya wuce mana gaba duk inda ake son makaranta, ni kuma zan iya samu wa ɗalibi ko ina ne a duniya. Wannan makaranta ko ta Boko ko ta Muhammadiyya ko ina ne a duniya alal itlaq insha Allah. Allah ya kai ni wannan matsayin, nace Allah ban ce ni ba, sai yasa na bada hakuri don kalmar na san tana da nauyi. To amma ina matsalar take, shine ana buƙatar masu kuɗi kuma su yi nasu aikin. Idan masu kuɗi za su yi nasu aikin ta hanyar taimakawa ɗalibai, duk ɗalibi ɗayan aka bashi naira 300,000 ta isa ya je ya yi international passport, ya nemi visa, ya samu ticket, ya samu guzuri, ya tafi ma'aikatar ilimi ta ƙasa a sa mishi stamp, ya tafi ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ta ƙasa a sa mishi stamp. Duk waɗannan wuraren ina da mutane waɗanda yau in aka je da kai Abuja a yau za a sa maka stamp ka dawo, ba wai sai an kwana uku kamar yadda aka bi aka tsara ba, na shiga na fita na san waɗannan mutanen. Muna isa da kai Abuja ana zuwa kafin a je an yi wana waya, yana jiran ka kaje, ga kuɗin da doka ta ce za ka biya, wannan 700,000 ne za a sa maka hannu, wannan 300,000 ne za a sa maka hannu, kana zuwa za a bubbuga maka stamp ɗin ka bayar, ka hawo mota ka dawo garin ku a wannan ranar, sai dai in ka je a makare. To amma matsalar ita ce ka ji fa aka ce sai ka bada 700,000 a nan, nan kuma aka ce sai ka bada 300,000, kaga 700,000 da nawa, da 300,000. To kuma abincin Abuja garau garau ɗin ma sai ka ci shi a 100,000. Tasi ɗin Abuja ba irin ta nan ba ce naira 40, ƙarshen ta 300,000 ce ko 500. To kaga kenan, in aka samar da lafiyayyar naira 300,000 za ta ishi ɗalibin da ya gama makarantar secondary yake neman ya tafi neman makaranta a Madina, ya je a yi mishi interview a Jami'ar Islamiyya, domin da ana yin daura. Ita wannan daura da ake yi sai al'amari ya zama matsala. Amerika ta ce ai dauran nan da ake ma ta'addanci ne, don haka sai a daina. Allah ya tsine wa Amerika albarka, saboda haka aka daina daura. Da ɗalibi ko da bai samu halartar daura ban, Allah ya taimake shi aka yi mai alfarma, ya je suka yi mishi interview sai nasara ya samu. To yanzu in ka tafi za su yi maka interview ɗin sai a Madina za a yi maka, kaga matsala ta faru. Matsala ta biyu sai a ce takardunka sai an ga sa hannu daga ma'aikatar ilimi ta ina, ta ƙasa, Federal Ministry of Education, suna nan a abin nan a Abuja. Su kuma Federal Ministry of Education ba za su sa hannu a takardunka ba, sai sun ga sa hannun Ministry of Education ta state a bayan certificate ɗinka. To su kuma Ministry of Foreign Affairs, harkokin ƙasashen waje, ba za su sa stamp ba, sai sun ga na Federal Ministry of Education. To duk waɗannan abubuwan jama'a, abin da yasa kuka ji mun yi loop, mun ƙi magana mu ba mu da kuɗi ne, domin Bahaushe yace magani da kuɗi yana da wuyar sha. In ba haka ba, a cikin abin da mu muke fata in Allah ya mana gamdakatar ya ba mu kuɗi, shine duk shekara sai a dubi ɗalibai biyu, ɗalibai uku, waɗanda Allah ya sa sun cancanta suna da basira, sai su je su yi wannan interview. Domin alherinmu ne jama'a, ana ta ci gaba a garuruka, ana ta ci gaba a ƙasashe jama'a, mu kuma muna nan jiya yau, ma'ana za a waye gari kenan, ba ma tafiya tare da duniyar Najeriya ma. Domin kamar yadda na ce jama'a, zamana a yau la alhazai ne aka samu, duk shekara sai su ba da kuɗi, sai su ce su dai ga kuɗi nan, sai a ɗibo ɗaliban da suka dace nan da nan, sai a je a cika musu waɗannan sharuɗan, sai a zo a tura su. Suna can yanzu, wasunsu sun gama Jami'ar Islamiyya, wasunsu suna can dab da su gama, wasu sun gama digirin farko har an ba su digiri na biyu suna yi. Idan suka koma ƙasarsu ba alheri ba ne? Sannan wannan alhaji da ya ɗauki naira 1,000,000 ya bayar, tun a lokacin naira 1,000,000 tana ɗaukan mana nauyin mutum 5, waɗannan matasan za su manta da shi? Ba za su manta da shi ba. Kuma yanzu irin yanzu yadda ni ake cewa ɗin nan wuyana ya yi ƙarfi,
irin zan yi wa'azin waye kashe Malam Jafar ina a kasa samun wanda zai mun magana duk duniya, yanzu da wani ya dan biya min school fees ai kaga da sai yazo. Ko kuwa ko kun fahimci sirrin alazan birni shine bauri ake kama fara, amma in kuka bar dalibi ya zama balbela, menene balbela? Ba ku san karin magana ba ma? Balbela da wankanki aka ganki, da farinki aka ganki. Ashahid gaskiya, saboda Allah, muna fatan Malam Sha'ibi in yana kusa ya matso kusa mu dan yi mishi tambayoyi, dalibai ma su dan yi mishi tambayoyi don a samu a san wacce hanyoyi ne, yaya ma jami'at take, yaya ma kaza, yaya ma kaza. Insha Allahu ta'ala, Allah ya taimaka. To malam, sai ka dan gabatar da kanka saboda na nesa, wasu ba su san ka ba, wasu sun manta da kai dan ya dade baya garin can, yayi Yola, daga Yola kuma ya birnin Kabi, daga can kuma ya Madina. To kaga yara yan shekara 10 ma ba su san shi ba.
A'udhu billahi min al-'alim min ash-shaytan ar-rajim min humzihi wa nafthihi wa nafthihi, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wahdahu was-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'd. Ma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na cikakken suna na Shu'aibu Salih, alkunya ta Abu Abdullah, an haife ni a mil ɗaya da kwata nan Tudun Wada Zaria, kuma na yi karatu a hannun su Malam Musa nan makarantar Dandali, na secondary school a Alhuda-Huda, na yi hadda Alkur'ani a Gombe, na yi aiki a Adamawa, sa'annan na yi aiki a Kebbi, kuma har yanzu ina aiki a Kebbi. Sa'annan Allah mu wafaka da samun admission a Jami'atul Islamiyya shekarar da ainihin ta gabata. Yanzu na yi shekara ta farko, na zo hutu saura shekara uku insha Allah. Kamar yadda malam ya faɗa, ina karatu ne a kulletu da'awa wa usuluddin, ina karanta aqida. Ina fatan yadda Allah mu wafaka, to ya musu yan uwa mu wafaka. Wannan shi ne a takaice. Assalamu alaikum.
To ai haƙuri, akwai dan wani sirri kaɗan da na sani, zan dan faɗa ne saboda fa'idar abin nan. Wato ita interview din ta Jami'ar Islamiyya da tana da sauki, baka je zaka wuce imadatul qabuli wa tasjil, kana nuna takardunka kawai zaka zauna, a dan yi maka cikin minti 5 minti 10 a ce khalas, ka koma ka sauko. In Allah ya baka nasara, kawai sai ga an turo da Dr. Aminu Dina Abubakar takardunka da komai da komai, ka je karba. Abu ya zama yanzu in ka je sai ka bi layi, haka ne ko malam? To layin nan yakan ja matsala. Mu visa da ake bayarwa sai a baka visa, wato izinin zama a ƙasar Saudi Arabia, sai a baka na wata guda, kuma ƙarshenta sai sunanka ya faɗo cewa sai nan da kwana 40 ko sai nan da wata 2 za a zo kanka. Idan kuma ka jira wannan lokacin, to visa ka ta mutu, zaman da kake yanzu zaman haram ne a wurin gwamnatin Saudiya. Idan ka zo fita, sai a yafe maka ka fita, tunda fita za ka yi, nan da ka dawo za ka sake shiga, to ba za a baka ka shiga ba, sai a ce dauran nan da ka shigo baka fita sanda aka ce ka fita ba, gashi kuma ka samu admission yanzu za ka tafi. Mala, akwai wannan matsala ko kuwa? Kai ma ina jin kamar to dan da yi bayani da kanka.
So kamar yadda mala ya faɗa, ana samu irin wannan matsalar. A lokacin zan tafi interview, na samu visa ne na wata ɗaya, amma kun san halin Najeriya, ya kamata mu bar kasan nan ɗaya ga watan Ramadan, amma ba mu bar kasan nan ba sai ranar 20 ga watan Ramadan. Sai zama ranar 20 ga watan Ramadan kuma ake rufe Jami'atul Islamiyya, kowa zai tafi hutu saboda ainihin goman ƙarshe na Ramadan. Na ka ranar na shiga mamlaka, ranar aka rufe Jami'atul Islamiyya, ko da Jami'atul Islamiyya su dawo su cigaba da karatu, visa ta ta kare. Ni kuma babban abin da ya kai ni bayan yin umara shi ne ni in interview. To da haka, ko da aka dawo makaranta, visa ta ta kare. To sai na je na interview, sai zama wajen fita da visa ta ta kare. To da haka zan hadu da matsala. To sai na fahimci da in samu hadu da matsala mara dalili, barin hadu da mai dalili, sai ce to ban tsayin aikin hajji, in kara laifi, tun har ga na yi laifi. So kuma haka aka yi, bayan mun yi aikin hajji, na zo fitowa, suka fahimci matsalar da na samu, suka ce to in fita. amma an haramta mu shiga mamlaka sai bayan shekara 5. Da haka gaskiyar magana hannu hakura domin na san halin su da dokoki. To bayan nazo sai na samu admission, bayan na samu admission nazo shiga mamlaka ga mu a Jidda, kowa sai ya sani shi a computer, indai an taba samun ka ka kara visa to ba za ka shiga ba. Da haka gani nazo ga mutane ana mai da su kafashen su na rufe yadda zan yi. To sai na ga wani team jawazat kaman immigration kenan, sai ce mai to wancan abin da ake mai ake yi, yace ana ma wanda suka saba ma kasa ne. Sai ga nayi dan dokar da kai ce yaya akwai matsala, in nace akwai, sai ce to yanzu ka koma kasa ku kuwa. Nace to wani taimako za ka yi min, yace wallahi babu. Nace dan Allah, yace aikin Allah nake anan. Ne da shi yace ba wani abu da zai min yanzu nan, sai yana lekawa ya hangi jirgin mu, wanda jirgin da nazo shi zan koma. Gaskiyar magana hankali na ya tashi iyakan tashi, sai na koma. Yace ba wani taimako za ka yi min, sai yace je ka dogara ga Allah. To ko ingilanci yake min ko me yake nufi wallahi alam, sai nace to ni ko na dogara ga Allah. Na dauki passport dina ina zuwa na mika ma jawazat, yana budewa sai ce talibin fil jami'a, ne ce na'am, sai buga musam sai ce udu shikenan, ban sa ba sa hannu na computer. Kaga wannan, bayan wannan, bayan mun shiga kun ga kamar rigima ta kare. To kuma akwai takaddar zama a kasa, kamar ka ce national ID card za a fi ganewa, su kuma suna kiran shi da iqama. Ito ne iqama kuma ba za a yi maka ba sai an sa maka stamp, a wato sai an sa hannunka a cikin computer. Zai zama in an sa hannunka a computer nan za ta ga in ka taba saba ma mamlaka. To ya za a yi yanzu kam kuma ba wata dubara, tunda na riga na shiga hannu na rufe yadda zan yi. Har shi ma da lokacin ya zo yake haji na karanta mai diddi dubara da za mu yi dai muka yi muka kasa, sai dai addu'a. To bayan malam ya dawo, gab da malam ma ya dawo a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na gaya mai akwai wani malami da yake daukan mu nahwu, na kira shi gaskiya ne mai complaint din halin da nake ciki. Sai ya ce to ai mai matsala irin ta ka bai ma shiga mamlaka, to ya aka yi ka shigo. Nace Allah ne ya tsare ni. Sai ya ce yanzu ma shi zai tsare ka. Yace in faɗi sunana da namba ta da komai na faɗa na bashi. Da washe gari bayan ya shigo ya mana darasi, sai ya kira ni yace yana son gani na bayan an gama darasi. Da an gama darasi sai ya ce mun shugaban jawazat na Madina yana nema na in kai kaina. To sai yanzu na samu malam na gaya mai a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace ga abin da ake ciki. To sai malam yace mun to in bari zuwa anjima sai mu tafi tare da shi malam. In yace malam ina nufin malam Awul Albani, mu tafi da shi. To sai zama a dai Allah bai kaddara mun tafi da shi ba, kuma su lokacin suna shirye-shiryen tahowa. Ni dai na ta addu'a ina shan zanzam. In yi addu'a in sha zanzam. To sai muka tafi, muna zuwa sai aka sa nuna a computer. Computer ta shafa ta shafa ta shafa ta nema bata ga komai ba. Sai ce ba ya maka wannan abun ba, nace gaskiya amma. Sai ce ba ya maka ba nace amma. Sai ce to sa hannunka sai na sa. Computer ta shafa ta shafa ta shafa bata ga komai ba. Allah ya rufa hannun computer ta kai. To bayan an kare yace kawai in tafi jami'a ce mu. Muka tafi na jami'a aka duba ba ga komai ba, yanzu aka yi kamata na hannuna. Wannan ya wuce insha Allah.
To kun ga shawara da nake bayarwa a hakan haka. Misali jama'a, makon da ya wuce akwai wani yaro dan Darul Hadisi ne a Kaduna, baban shi yace zai dauki nauyin shi. Ma haka na tafi da shi Abuja, muka je aka yi mishi wannan sa hannu. To shi ya kwana saboda da yamma muka tafi, yanzu haka ya dawo. Da na ga lokaci ya kure shi ne sai na bayi shawara da ya haƙura sai baɗi, tsoron kai ya samu matsala irin wannan. Domin yanzu ba a yi mai international passport ba, babu visa, babu ticket, tare da cewa waɗannan abubuwan kana da kuɗinka a aljihu duka a kwana uku za mu sa a yi maka. Sai dai kai ma insha Allah za ka ɗan yi topping, za ka ɗan ƙara
abinda ake yi 10,000 zai zama 15,000 shine passport. Visa da za a same ta 80,000 za ta zama 100,000 misali, da makamantan abubuwa makamantan wannan. To tsoron da shi yaron na jiye mishi shine yanzu haka ba kun ga muna ƙarshen Rajab ba, ta iya yiwa yanzu list din waɗanda za a yi wa interview din ƙarshen ta ya cika har zuwa ƙarshen Ramadan. Gashi kuma kamar yadda ka ji 20 ga Ramadan za a rufe jami'a. Ni abin da nake cewa, ina da kira zuwa ga masu kuɗinmu su taimaki addinin Allah, kuma Allah zai taimake su. Domin a tsari na taimako ba kawai kana taimakon wanda ya zama ko zai zama yaranka ba ne, za ka yi saboda Allah ne. Kamar yadda na gaya muku wannan damar, ina jin na faɗa muku ita tafi a ƙirga, amma ni yanzu a kan kaina mutanen da ke cin albarkacin waɗannan damar da aka samu ba mutanen zariya ba ne, mutanen garuruka ne mabambanta. Wasu sukan bugo mini waya su ce kaninsu ya zo ya ce musu za a iya mishi hanya ya je interview, su za su iya ba da kuɗi ko nawa ne. Amma gaskiya ce wannan magana, sai mu ce gaskiya ce, ba ku bukata kuma ku ba mu kuɗi, ba mu za ku ba. Abinda kuke bukata ku je ku yi mishi international passport a kowace jaha ana yi, ku je ku yi mishi kaza, ku je ku yi mishi kaza, ku je ku yi mishi kaza, ku je da shi Abuja wuri kaza, a yi mishi kaza, a yi mishi kaza. To waɗannan abubuwan ne, saboda galibi idan ba abubuwa ne da ka sani ba sai su wahal da kai. Domin yanzu stamping da Federal Minister of Education take naira 300 ne ake yi, amma in ka zo za a ce ka tafi mai tama banki ne ka je ka biya, kaga wani bai taba zuwa Abuja ba, ashe yana bukatar ya samu wanda zai mishi jagoranci. Idan ka tafi ma'aikatar harkokin kasashen waje, in ka je ka kai takardar Litinin, to sai ran Laraba bayan karfe 2 za ka karba. Idan ka kai ranar Laraba sai ranar Juma'a bayan karfe 2 za ka karba. To matsalar zama a Abuja, ɗaki mafi sauki a Abuja zai zama 700,000 ne, 900,000 zuwa 10,000. Wannan shine ɗaki ne wanda a kwana da haƙuri, kwana da a dama mana kwana da kwana da da haƙuri ma ba a kwana a ɗakin, don barke ke ne ka sharisan da gadan ma sai maka kaɗan, sai gaɗan gadan kamar nuni ya wasu yayin yara. Kwanan kwana biyu da cinka da shanka da zirga-zirgarka sai ja maka wajen 30,000 ko 40,000. Wannan shi yasa in aka samu mai tafiya sai in ce mishi ya shirya lokaci ka za ya bi ni, kafin je ni kuma na wane da wane waya. Akwai direbobi ƴan tasi waɗanda su kuma sun san mu, mun san su akan haka, sai ya ce kai shuri kaza, yana kai shi sai ya kai shi, kai shuri kaza, ina ka 1,000 ka ba ɗan tasi din a cikin zirga-zirgar sai ya ta murna duk an yanke wahalar. Ɗaliban nan suna son su yi karatu, to ya kamata a taimaka musu. In ta kai ga za a ɗibi kuɗin jiha ne ko na tarayya, a taimaka musu officially, domin ana ɗiba ana ba. Wasu suna tafiya Ingila karatu, haka ne ko ba haka ba? Kamar yadda jama'a suka sani, ɗan jihar nan ya riƙe petroleum wane ne equalization wane ne fund, mai rago. A lokacin nan mun yi ƙoƙarin da a shigar da 'yan Arabiya su ci wannan albarkacin, domin ana ba 'yan boko waɗanda suke da certificate iri kaza, waɗanda suka karanta course iri kaza, tafi su je su yi masters, a ɗibi kuɗi masu tsababa a basu. Ni kaina wata 5 da ya wuce sai da aka yi mini talla, na ce musu a bani da buƙatar in tafi ƙasar waje domin yin karatu, saboda nauyi ya mini yawa, amma ina yin masters ina a nan. Amma ga wani wanda bai da mata, bai da ɗa, bai da wani nauyi, a taimaka mishi, ɗan jihar Gombe ne, nan da nan ku aka taimaka mishi. A lokacin da ɗan jihar Yobe ya riƙe wannan kujerar, yana nan ka shiga garin Fatasun za ka ji ana waye, waziri ne Adamu Waziri. Lokacin da Adamu Waziri ya riƙe, ya taimaka wa mutanen shi, kuma mutanen shi da ya taimaka wa 'yan Arabiya da 'yan boko. To abin da muke fata, shugaban ƙaramar hukuma zai iya yin wannan, naira 300 duk shekara ya cira 300 so biyu officially. Yace an tura dan jiha ne ya tafi ya je yayi interview a saka a ko ina a fada a gidan radio, di yana daga cikin 7-point agenda ko kwa ba ilimi bane daga cikin akwai ilimi. To gwamnan jiha zai iya yin haka, gwamna duk shekara zai iya diban mutum 10, gwamnatin tarayya za ta iya diba. Wannan dama ce muke da ita. Mu dai ga iya dan kokarin da muke shine muna rubuta musu muna ba su shawara. Waɗannan ƴan Arabiya ne waɗanda su ma suna da haƙƙi a cikin dukiyar ƙasa, masu kuɗi kuma muna jan hankalinsu game da falalar wannan aikin. To ya rage ɗaliban ilimi, shawarar da zan bayar, idan har Allah ya sa ka buƙatu da irin wannan, to ka shiga ka fita ko da tari ne ka yi in za ta yi. In ba haka ba zan sake ba da wata shawara. Yanzu kamar wannan masallacin za a iya ɗaukar nauyin mutum guda duk shekara a tura shi, don tara naira 300 a wannan masallacin ƙaramin aiki ne in an so a yi da ikon Allah. Shine ni yanzu in na ce zan iya ba da naira 500, wane ya ce zai iya ba da 500, wane 10,000, wane 1,000, wane 200 a duk wata, mu kuma mu ce 1-point agenda, mu ba za mu ɗiba da yawa ba don kace crash. 1-point agenda mu ilimi kawai za mu ce. Ina fata an gane. Naira 300 na ɗauka a taimaka wa mutum guda ya je ya yi. Kuma a sani ba lallai ne in ya je ya yi interview ɗin ya ci ba, ya kamata a san wannan, domin abu ne da duk duniya ana tahowa. Saboda haka in ya je ya yi ya ci, alhamdulillah, in bai ci ba kuma fa, to wannan kuma al'amari ne a hannun Allah. Innama akwai abin da na sani wanda shi Malam Sha'ibu ya kamata ya bayani. Ɗan uwan mu Yarbawa daga kudancin Najeriya tsawon shekaru waɗanda ke can sukan kai su shiga su fita su gaya za su jawo na gida. Gaskiya ban san ko kai ka fahimci wani abu da na fuskanta ba fiye da shekara 15, kusance fiye da shekara 17 ma, in ba ta kai 20 ba. Ɗalibanmu na arewacin Najeriya da ke Jami'ar Islamiyya wasu da yawa sai zan kashe wa juna gwiwa ake ce a ni ma ina so ne ce wa kai ka wallahi da wuya fa bari kai ka ga yadda muka kai mu ma. Amma lokacin nan ne za ka ga ɗan kudu shi kuma ya taho yana gwagwarmayar yaya zai yi ya ƙarfafa wa ɗan uwan shi gwiwa. Ina ofishin Zarban yau kamar shekara 13 na je wani lokaci in gaishe shi a nan cikin Jami'ar Islamiyya, sai ga wani malami ne wato principal ne na wata makaranta a Ibadan, sai daga baya ne na gano cewa shi ma ashe khirrijin Jami'ar Islamiyya ne, wato daga Jami'ar Islamiyya ya fita. Ya zo wurin Zarban ya zo aka yi gaisuwa dai irin ta Laraba, aka rungumi juna, aka shinshini juna da sauransu. Ya tsaya tukune yi wa Zarban waƙa, yi waƙa, yi wa Zarban waƙa. Zarban yana